بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumussalam. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka. A yau Lahadi 7 ga watan Ramadan. Hijira 1445, wanda ya daidai da 17 kenan ga watan 3 miladiya 2024. Dan ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da ake gabatarwa a dariran wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna roƙon Allah Ta'ala ya samu a cikin wadanda zai yanta a wannan wata. Muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu. Allah Ta'ala ya jika mahaifanmu wadanda suke nan, kuma Allah Ubangiji ya gafarta musu ya ƙara musu lafiya. Kana muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu.
Amin.
Muna karatu cikin suratul Fussilat. Za mu tashi aya ta 20 ko shi ne? 30 ne ma.
Na'am, da 26.
Na'am. To yau. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.
نعم. تو الله أبنجي يتي وقال الذين كفروا كما ودند سكا كافرتا سكا ركتشي دجونا سلا تسمعوا لهذا القرآن كذا كسولارونا القرآن والقو فيه ولك ورجي دواسا دا كاكاشي اتشكنسا لعلكم تغلبون دون في غلبة. ابن كثير رحمه الله يأتي سو مشركي استواسوا فيما بينهم سنة وسيتي نأتا كانوس ألا يطيعوا للقرآن شو أكاد كسكرة سيوى القرآن دا ولا ينقادوا لأوامره kuma kada su kuskura su jawo zuwa ga umarnin da Al-Qur'ani yake bayarwa. Wal gaufihi, abinda take nufi shi ne idan ana karanta Al-Qur'ani la tasma'u lahu, kada su saurara, kada su kuskura su ji. Wannan shi ne abinda Mujahid ya faɗa cikin tabi'ai, ya ce wal gaufihi yana nufin al-muka'i bil-muka'i was-safir wat-takhlit في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن. مجاهد ابن جبر تعالى بن عبد الله العباس لي الله تعالى كان الداغريشي يأتي سنسوكي القرآن ترد عبد الله العباس باسو ديوة باسو ديوة suna bin aya aya kalma kalma lafazi lafazi jumla jumla Abdullahi dan Abbas yana masa bayani su sauke su sake dawowa su sauke daka kamar maganganun Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi da yawan su suna tahowa ne daga wajen Mujahid ibn Jabal akwai wani tafsiri sunansa al-iktibas fi tafsir ibn Abbas da na san akwai shi a nan ma masallacin to shi wannan wani ne da ya yi shi kawai ya jinjingina maganganun zuwa ga Abdullahi dan Abbas wasu maganganun sun tabbata na Abdullahi dan Abbas din ne wasu kuma ba su tabbata ba to Mujahid abin da yake faɗa kenan lafazin wal gawfihi yana nufin su yi ta tafi da fito da dukkanin abin da zai rikita wa annabi sallallahu alaihi wasallama tilawarsa a lokacin da yake karanta alqur'ani la'allakum taglibu wato don ku yi galaba ya zama da sun yi galaba ba wanda ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa to kamar yadda muka faɗa muka tattauna jiya dama dai shi alqur'ani yana da tasiri a cikin kunne da zukatan waɗanda suke sauraron sa musamman wanda yake fahimtar me ake cewa akwai bawan Allah nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kamo shi bayan hijira aka zo aka daure shi a cikin masallacin Maiki alaihi salatu wassalam sai da ya kwana uku ko wani a makamancin haka a daure yake a cikin masallaci za a ba shi abinci kuma za a ba shi abin sha in yana da bukata ta dan adam za a je a kai shi ya biya bukatar sai dawo a daure shi wa kullun annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya tambaye shi ya ce da shi to ya shi kuma zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka sake ni za ka san ka saki mutum mai karamci in kuma ka kashe ni za ka san wanda ka kashe in kudi kake so kuma ka fada ko nawa ne a baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ya wuce aka yi masa bayan kwana uku sai ya ce a sake shi ya ce to bayan ya fita sai kuma da kansa ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna cikin masallaci a zaune sai ya zo ya ce ya shiga musulunci ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san alqur'ani yana da tasiri ga wanda yake sauraron sa musamman idan yana fahimtar me Allah ta'ala yake faɗa a cikin ayoyin ba wai sautin bane kawai matsalarsa a har me ake faɗa me Allah ubangiji yake faɗa annabi ya san yana da wannan tasirin to shi kuma ya zauna a masallaci har tsawon kwana uku zai yi abin nan wato zai yi asuba za a yi asuba za a yi magriba za a yi isha'i za a bayyana karatun alqur'ani sannan kuma za a zauna a gefensa ana ta tattauna mas'aloli na alqur'ani din mun gane to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yana da tasiri kwarai da gaske shi yasa yace kawai a saka shi kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsammani sai da ya faru tunda sai da ya dawo yace ya karɓi musulunci saboda ya jijji karatun alqur'ani sosai ya shiga zuciyarsa to su suna tsoron kada su bari da yara da samari da mata su rika zuwa suna sauraron alqur'ani alqur'anin nan ya zama ya yi tasiri a kansu shi yasa suke yi wa junansu wasiya cewa kada su kuskura su saurari alqur'anin nan ai kun ga ko zuwan sunna ma haka aka yi ta cewa babu ruwanku da yin izalan babu irin sharri ma da ba ai wayin zala sai aka yin suka yi sallah ma biyan sa ake aka ce kaza aka ce kaza aka yi ta fadan maganganu din dai dan a nesantar da mutane zuwa gare su to amma da yake su al'amarin su na gaskiya ne babu cuwa-cuwa a cikin al'amarin su na addini sai gashi da yawa waɗanda suka yaƙi sunnar sun dawo sun sallama da yawan su kamar yadda maki alayhi salatu wassalam da yawa wadanda suka yake shi suka yi adawa da shi daga baya duk sun zo sun sallama duk sun bi gaba ɗayan su don da aka yi fatuhu makka sai da aka taro masa su gaba ɗaya wadanda suke makka banda wadanda suka gudu duka suka sassar da kai suna jiran su jiwa da irin hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam zai yanke akan su saboda sun san irin adawar da suka bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma maki alaihi salatu wassalam yace da su izhabu fa antum tulaqa annabi ya musu afuwa yace duk ku tafi an yafe mu wanne yasa da suka shigo musulunci to mu idan muka ce kar ku saurari wani mu muna da dalilin da yasa muka ce kar a saurara muna cewa kar a saurari ɗan shi'a muna yawan fadar wannan kuma har yanzu ma muna fada idan da a ce abin da muke fada ba daidai bane to da shi ɗan shi'a su yi masallacin su suke sallah irin tasu ta ɗan shi'a mun fahimta kuma su ɗauko su kinkimo littattafan su nasu suke karantawa mutane suna ji to da ba za mu ce kar kowa ya saurare su ba dan duk wanda yake da hankali in yaje ya ga yadda ake sallar ya ga yadda ake alwalar ya ga yadda ake abin da yake kusha cikin littattafai shi da kansa ma zai ce wannan abu ba daidai bane to amma tunda an boye sai dai a rabu a jikin wani a haka ne za a shigo maka da shubha a lalata maka tunani shi yasa ake cewa kar ka saurare su mun gane ko idan saurare za ka yi ka saurari alqur'ani ka saurari sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan ayar dai ita ce ta kai muka kwana akan matsala ta kunna alqur'ani mutum yana shagonsa ya kunna alqur'ani a cikin kasuwa kuma ana ta hayaniya malamai sun ce ba laifi bane matukar dai shi din yana ji mun gane inda shi din yana ji to wannan ba laifi bane ba shi sai ya amfana amma kamar yadda muka ambata a ƙarshen darasin mu na jiya cewa idan mutum ya fara karatun alqur'ani to bai kamata wasu kuma su zo su kama hayaniya a gurin ba saboda girmama shi alqur'ani din idan kuma ya zo ya tarar da su suna ta wasannin su da dariya shi kuma bai kamata ya fara karanta alqur'ani ba saboda idan ya yi haka kenan bai abin nan din bai mutunta ayoyin alqur'anin ba mun fahimci wannan wannan shine gaskiyar magana da mai saurari da wanda zai karatun ko wanda zai kunna karatun duka ya kamata kowa ya san kima da daraja ta alqur'ani da aka bai kamata ya kunna shi a gurin da dama ya san gurin hayaniya bane ba amma kuma duk hayaniyar ku in dai kun zo kun tarar da wani yana karatu alqur'ani ya kamata ku kuma ku hakura da wannan hayaniyar wasu daga cikin malamai kamar Bin Baz yana ganin idan mutum zai kunna alqur'ani matukar dai ba zai tattara hankalinsa akan qur'anin da ya kunna ba to abin da yafi afdal shine ya kashe kawai shine ya kashe mutum zai yi wani tunani na duniyarsa da wani abu kuma sannan ya kunna alqur'ani hankalinsa ma baya kan alqur'anin yace to wannan ya zama kamar wargi ne ake wa alqur'ani sai ka kashe ka yi tunaninka an ka gama sai ka kunna a lokacin da kake kokarin tara hankalinka akan alqur'ani ne almuhim dai alqur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske da bai kamata a ce muna rena shi ba dama dai mun san matsaloli na sanya karatu alqur'ani a ringtone na wayoyi malamai sun yi bayanai cewa ba dan haka aka soke alqur'ani ba mun san maganganu na dauki ayoyin alqur'ani a yi decoration a gidan daji da su da fadoji duka ba dan wannan aka yi alqur'ani ba abinda aka yi alqur'ani dan shi shine ka karanta ka fahimta ka yi aiki ka samu lada ka mutu ka je ka shiga aljanna ba wai kawai zo ayi wani calligraphy ba a zo a kawata wani guri kuma da ayoyin alqur'ani wannan duk ba dan haka aka saukar da alqur'ani mun gane dan haka dole mutane su san cewa alqur'ani nan yana da kima yana da daraja sosai da sosan gaske dan haka la'allakum taglibun هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ابن كثير يتشي وانن داما شيني واتو حال وانن جاهلا لغا تكن كافري دا وان دا يبتفر كنسو الوكا تند اكي ثوراران القرآن duk lokacin da za ka karanta alqur'ani irin wadannan jahilan su kokarin su shine kar a saurari alqur'ani duk lokacin da za a yi wa'azi kokarin su kar a saurari wa'azi wannan shine kawai tunanin su domin a tsammanin su in dai aka saurari alqur'anin nan to su kuma kasuwar su za su daina ji shi yasa bayan da ba a yi da sayyidina Abubakar ba radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito sayyidina Abubakar masallaci yake da shi a unguwarsu a farfajiyar gidansa yana karanta alqur'ani kuma yana bayyana karatu alqur'ani don haka da mata da yara kanana ƴan unguwa suna ladewa suna ji don haka manya-manyan Qurayshawa sun yi da shi ya daina yace shi kuma ba zai daina ba akan haka har aka kore shi ma daga cikin garin Makka ai shi aka fara kora ma tun kafin a kori Makka alayhi salatu wassalam sai wani daga cikin Qurayshawan ne ya ganshi akan hanya yace ina za ka ya gaya masa shiga shi yace ai ba zai yiwu a ce kai da karamcinka da mutuncinka a kore ka ba muna nan kuma mu bari da aka ya dawo da shi kuma yace ya bashi makotaka dole aka bar shi ya zauna sai aka sun sani cewa alqur'ani yana da tasirin gaske yana da tasiri yadda ba ka tsammani in ka ga alqur'ani bai maka tasiri ba to baka san me Allah ta'ala yake faɗa a cikin sa amma in dai kana jin abin da Allah ubangiji yake faɗa zaka ga in kana ji alqur'ani dole zai zama yana da tasiri a tare da kai Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayan san mu'minai bi khilafi zalika akan su kuma kada su yi kamar yadda mushrikai suke kaga su mushrikai ta suka yi la tasma'u li hadha alqur'an wal gaw fihi la'allakum taglibu ko to shi kuma Allah ubangiji sai ya ce wa mu'minai idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu abinda Allah ta'ala ya gaya wa mu'minai kenan idan an karanta alqur'ani fastami'u lahu al-istima' shine idan ka jiyo alqur'ani to ka nufi inda ake karantawa shine istima' ka nemi jin shi kansa alqur'ani sannan idan ka zo gurin kuma wa ansitu kai shiru kare zamana kana gurin karatu alqur'ani kuma kana shiru da ka jiyo alqur'ani daga nesa to abinda ake nufi a matsayin ka na mai imani kai wajen ka kai kanka wajen idan kuma kaje kai shiru shine ansitu al-istima' shine talabul sama ka nemi jin wannan alqur'ani din in kuma kaje kai shiru ba daidai bane a majalisin alqur'ani kuma mutum ya zama ya shagalta da wani abu wanda ba shi alqur'ani ba kamar abin da muka ce ambatawa jin aba koyin da waye koyin daga sau da dama akwai wani da na taba gani ana covering life ma irin wannan ana tafsiri shi kuma yana zaune yana kallon bal ana bal ko alkila suka ce ko na shi ba zai tafi ba saboda gane da yana nan din amma dai tunda amma kuma yayi haka da wayarsa kawai yana kallon bal din shi malami can yana ta karanta aya yana ta fasawa shi kuma hankalinsa yana nan guda zaka za ku ga yadda ake nema kamar an ci mu da yaki yadda ba fa zan mai wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya faɗa dangane da masu imani ya ce la'allakum turhamun don in dai kana jin alqur'ani yana da tasiri in ka jiyo shi zaka je ka ji kuma in ka je zaka nutsu ka saurara ka fahimci abinda Allah ta'ala ya faɗa to lallai za a yi maka rahama za a yi maka jin kai Allah ubangiji zai ji kanka zai ma rahama zaka samu rayuwa ta zo maka da sauki sosai sannan Allah ubangiji dangane da taimako da yake bawa wannan alqur'ani da kuma ramuwar gayya da yake yi wa masu kiyayya da shi alqur'anin daga cikin kafirai shine ya bada ya ce falanuziqanna allazina kafaru azaban shadida lalle za mu dandana wa waɗanda suka kafurta azaba mai tsananin gaske wala najziyannahum aswa allazi kanu ya'malu kuma za mu sakan ka musu da mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayar Allah ubangiji ya bude ta da taukidat guda uku wato wasu kwayoyin magana da ake nuna ake karfafar magana da su shine taukidi kun ga dai akwai lam wannan lam din ta taukidi ce daya kenan sannan a cikin wannan lamb din akwai rantsuwa dan da ma ana ce mata alamul muwatta al qasamul muqaddar ko to sannan kuma ga wata nun guda can a ƙarshe lanuzi qanna ita ba wannan nunin tauki ce kuma mai nauyi ma malaman larabci suna ce mata asqila mai nauyin gaske to Allah ubangiji saboda goyen baya da intikami da ramuwar gayya da yake yi wa waɗanda suke cin mutuncin alkur'ani waɗanda alkur'ani ya zama bai da daraja a gurin su yace falanuzi qanna wallahi tabbas za mu dandanawa allazina kafaru azaban shadida waɗanda suka kafurta azaba mai tsananin gaske anan gurin Allah ubangiji yana magana akan waɗanda suka ce la tasba'u li hadha alqur'an su din ne yake fadar sakamakon da zai musu wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wal gaw fihi to amma saboda wani abu da ake cewa al izhar fi mahallil izmar yana da wata fa'ida da Allah ya so da sai ce falanuziqannahum azaban shadidan tunda dama a baya ai an fada وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه kun gane ko da gaske to da ya ga dama ba zai ce falanuziqannal ladina kafaru ba da sai ce falanuziqannahum kun gane to shine izmar fi mahallil izhar izmar daga zamiri ne kun gane wannan a nan din da Allah ya ga dama da lamiri zai kawo to amma sai bai kawo lamiri ba sai ya zo da izhari ya bayyana maganar cewa kafirai saboda fa'idoji da malamai suka ambata da yawa mafi girma cikin fa'idojin saboda kada ka dauka cewa idan ya ce falanuziqannahum wanda shine zai zama kamar daidai a balagance to kaga duk hukuncin da za a yi zai koma kan waɗancan kafaran na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in yace falanuziqannal ladina kafaru ya nuna cewa da waɗancan din da waɗanda za su biyo baya har tashin alkiyama shi yasa Allah ubangiji bai zo da izmar din ba duk da cewa mahallin na izmar ne kun gane ai ko a kowane yare akwai abin da ke cewa ko tautology ake ce da shi ko kai ta maimaita yadda nabi mu muke kira sa a wannan yawa kai ta maimaita kalma ya kamata kai ta sassayewa to kaga Allah ta'ala ya maimaita allazina kafaru har sau biyu da ya kama da in aka ce allazina kafaru na farko to idan aka zo na biyu kawai sai a zo da lamirin su falaziqannahum azaban shadidan fid dunya wal akhirah to amma sai Allah ya kara fito da allazina kafaru dan mu sani hukuncin nan da zamu karanta ba iya ya fada kan kafuran da suke zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane kadai har kafuran wannan lokacin har duk wani wanda zai yi wasa ko wargi da alqurani har duk wanda zai zama alqurani bai da mutunci ko kima a gurin sa to shi ma yana cikin waɗannan falanuziqannal ladina kafaru azaban shadidan lallai tabbas wallahi za mu dandana wa waɗanda suka kafurta azaban shadidan wato azaba mai tsananin gaske Allah ya ce zaqa nuziqannal ladina wato malamai suka ce za a yi wa jikinsu gaba ɗaya azaba asalin azzauk ai kun ga wani abu ne da ake dandana to dan a nuna maka cewa azabar ba karamar azaba bace shi yasa akai amfani da lafazin cewa za a dandane ta ba wai za a dandane ta bane da harshe kamar yadda kake dandana gishiri ko ka dandana sukari ko wani makamancin wannan a za su dandane ta amma dandanar ta duka gabaki ɗayan gangan jikin su ce shi yasa akai isti'arar ita lafazin dandana din za ta tabbata akan waɗanda suka kafurta azaba mai tsananin gaske wala najziyannahum kunga anan gurin kuma sai do da lamirin kaga da sai in ya ga dama da sai ce wala najziyannal ladina kafaru aswa allazi kanu ya'malu amma sai do da lamirin anan gurin don ka duba can baya din ma lamirin ne amma aka zo da aka yi izharin sa domin wannan fa'ida da na fara mun gane ko suka ce dama duk inda aka yi izhari a gurin da ya kamata a zo da damir bayan fa'ilin da na fada mana suka ce kuma akwai tambihi za hankalinka za samu tambihi kamar za a yi maka za a dan farkar da kai ne duk lokacin da ake ta magana akan wani wanda ka san shi ne sai kuma kawai aka ambata maka sunansa ba daidai wannan gabar ana son ka tattara hankalinka da yakuri ne kun gane to duk wannan yana daga cikin fawaid na shi wannan al-izmar fi mahal al-izhar fi mahal al-izmar Allah yake zamu sakan ka musu wala najziyannahu kuma lalle wallahi tabbas zamu sakan ka musu da aswa allazi kanu ya'malu da mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa wannan masu rena alqurani kenan aga yadda Allah ubangiji ya magana mai zafi akan su alaka alqurani yana da girma kuma Allah ta'ala yana ganin mutuncin alqurani ne yadda ba ka saba da ka alama ce ta imani lalle kai ba ka girma ma alqurani shi yasa ma aka ce ko wani abu ba a so ka dora wa alqurani kun gane alqurani mushafi wannan wanda alqurani ne gaba daya amma kamar wannan littafin tafsiri ne akwai maganar Allah kuma akwai maganganun wasu a ciki to wannan dan ka dora masa wani abu wanda ba kazanta bane ko wani a makamancin wannan ko ka danne shi ne dan kada iska ta dauka wannan iska ce duk babu laifi amma shi wannan mushafi to dole ko da yaushe shi ne a sama ba amma suna dora masa wani abu baka yana da kima kwarai da gaske kuma wanda yake makarantar alqurani shi ma kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake lalle a kimanta shi kimanta wanda yake karanta makarantar alqurani kimanta shi a darajanta shi kuma ai encouraging mutane su iya karanta alqurani mun gane wannan to wannan muqabala ce fi muqabalati ma atamaduhu fil qur'an wa inda sama'ihi wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malu wato za yi musu sakayya da mafi munin abin da suka aikata mafi muni to dama shi kafuri wanda yake kafuri kaga ai duka ayyukansa masu muni ne amma sai aka ce za a yi masa sakayya da mafi munin abin da ya kasance yana aikatawa to shi kuma kafiri mafi munin abin da ya kasance yana aikatawa ai shirka ce ita ce mafi muni to da haka duk wannan abin da ya zo yayi wato zai zama da kenan babban hukuncin da za a yanke a kansa shi ne na babban shi ne na shirkar wadda dama shirkar ita ce ta jashi ya rena alqur'anin ya rena ma'aiki alayhi salatu wassalam ya rena waɗanda suke karanta alqur'ani an fahimta a nan gurin akwai mas'ala ta wanda zai ce ya ƙaryata alqur'ani kusa duk wanda ya ce ya ƙaryata alqur'ani kai tsaye ya zama kafiri sai dai a yi masa wa'azi in ya dawo shi kenan idan bai dawo ba za a kashe shi haddan dan ya yi ridda duk wanda ya karyata Allah ta'ala ya yi ridda to amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba malamai suka ce idan aka gaya wa mutum hadisi sai ce ya yadda hadisin nan tabbas ingantacce ne annabi ya faɗe shi amma shi bai yadda ba mun gane to shi ma wannan ya yi ridda don ya karyata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar musulunci amma idan ta fuskar sanadi ne ko yana jin cewa wannan hadisin bai inganta ba saboda wasu dalilai a gurinsa ko kuma saboda wasu tawilat da yayi ko wasu ihtimalat da yayi to wannan ba a ce da shi ya zama kafiri sai dai a yi ta ɗan munazara daga shi da lokaci zuwa lokaci wataƙila idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya gane da shi abinda yasa na janyo na shigo mana da wannan mas'alar a nan gurin saboda abinda yake faruwa kun ga akwai Audu Jabberi wanda shi wannan an gama da shi ko kuma yadda ana ta wata zanga-zanga ta ƙarya ba ma tsammanin dai wannan za ta yi wani tasiri kuma ba ma fatan ma Allah ya sa ta yi wani tasirin da za a sake fito da shi tunda an riga an yanke masa hukuncin kisa kawai ya je a kashe shi shikenan in an je lahira duka a yi bayanai daga cacin ku to kun ga yanzu kuma sai ga matsalar nan ta Kaduna ta ɗan gumi matsala ce mai hatsarin gaske mun fahimci wannan irin ba ɗabi'ar majalisin ba ne tattauna irin wannan matsalolin sai dai ita wannan ta sha bamban babu wani a Najeriya wanda baya ganin kima da darajar Sheikh Abubakar Mahmudu kowa yana ganin mutuncinsa kuma kowa yana ganin kimarsa kuma a ce a masallacinsa inda ya zauna ya karantar da hadisan kuma da ɗansa na cikinsa a ce yana da wannan gubar a tare da ita a tare da shi kaga dole a sanar da mutane an karar da su mun fahimta dole ne an karar da mutane to ba za a ce da shi kafuri ba ko wani makamancin wannan amma dai ya kamata mutane su san halin da ake ciki ya kamata mutane su san halin da ake ciki dole tana iya yi wani da mabiya kamar waɗanda ba sa son su yi azumin sitti shawwal ɗin nan za ka suna ta kakkafa maka hujja to ai ga ɗan gumawa ya ce kaza ya ce kaza to irin waɗannan sai ga sun yi bayin wannan idea dai daga ƙarshe sai ka zo ka ga an samu matsala mun fahimta to Allah ubangiji ya kiyaye mu shi kuma Allah ya ganar da shi mu ma Allah ya ganar da mu Allah ta'ala kuma ya tsare mana imanin na
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
نعم الله تعالى شو ذلك ونن شين جزاء أعداء الله النار شين ساكمكم مكيا الله واتوتا هم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد سنادا وني جدن دوما اتشكنتا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون لن يزم ساكمكو نا ابن دا سكا كسن چي سنائي نموسن تعايوهم وقال الذين كفروا كما ان دا سكا كافرتا سكا ركا چوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ka nuna mana waɗanda suka batar da mu daga cikin mutane da aljannu ko daga cikin aljannu da mutane na ja'alhuma tahta aqdamina za mu sanya su a ƙarƙashin digadiganmu wal yakuna min al asfalin kuma dan su zama a can ƙasan ƙasa to zalika jaza'u a'da'illahi an-nar wannan shine sakamakon makiya Allah wato wuta mun fahimta wuta ita ce sakamakon makiya Allah ai ku jiya mun tattauna dangane da maganar makiya Allah ko muka ce baka iya gane su waye makiya Allah watakila sai ka san auliya Allah haka ne in ka san masoya Allah to kaga duk wanda bai shigo cikin nan ba ka san kawai makin Allah kuma Allah ubangiji ya riga ya faɗi su waye auliya uɗinsa ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun masu imani kuma waɗanda suka kasance suna tsare dokokin Allah ta'ala to duk wanda bai da imani kaga aduwullah duk wanda bai tsare dokokin Allah ta'ala shi ma aduwullah mun gane kenan da kafiri da mushriki da fasikai
da masu sabon Allah ta'ala cikin kwanciyar hankali duka waɗannan kana sa su cikin adaullah to haka nan kuma akwai masu fitowa su yi yaki da Allah ta'ala Allah ubangiji ya ba mu labari akan maganar ribadin nan cewa fa'azanu bi harbin minallahi wa rasuli kaga duk wanda zai fito ya ce zai yaki Allah kaga shi ma wannan ai yana daga cikin adaullah ko duk wanda zai fito na fito da Allah ta'ala ai ba wanda zai fito na fito da kai sai wanda yake makiyinka to haka masu sirri ba Allah ubangiji ya ce inde ba za su daina ba inde ba za su tuba ba to fa'azanu bi harbin minallahi wa rasuli kai musu izini su fito a buga yaki inji Allah ta'ala kaga riba ba karamar musiba bace kenan masu cin riba din nan duk a adaullah ne suna sa kansu a cikin matsala tana jefa wasu a cikin matsala har ila to wannan shine sakamakon makiya Allah ta'ala wato wuta wuta ita ce sakamakon makiya Allah ubangiji kada Allah ubangiji ya sa mu a cikin makiyansa a nan gurin akwai za ku ga abin yana da ɗayar wahalar karantawa ko da karantawa ka zo yi za ka ga akwai ɗayar wahala zalika jaza'u a'da'illahi nar saboda inda aka samu alhamza da wasu daga cikin huruf idan baka tsaya ka bi hankali ba to sai ka yi iqlabin alhamza din sai ka ga ta koma waw ba tare da ka sani ba ba za ka gane haka ba sai in kana saurarawa kana jin masu kiran sallah kun ga sanin abin da yake cewa Allahu akbar to amma sai ka ji Allahu akbar Allahu akbar yana iqlabin alhamza tana komawa waw shi ba tare da ya sani mun gane to dole sai an tsaya an lura sosai da kyau ni yadda za ka rera kira sallah ka je ka rera amma dai ka fito da komai ya fito daidai in ka yi iqlabi a gurin da ba na iqlabi ba sai ka samar da matsala sai zamana kana ta yayata wani abu wanda ba daidai wanda kai kuma baka gane ba wannan shi ne sakamakon waɗanda suke makiya Allah ta'ala wato wuta lahum fiha darul khuld suna da wani gida na dawwama a cikinta idan wannan ya nuna idan suka shiga wutar nan za su dawwama dama su gidaje akwai darul khuldi akwai kuma darul intiqali akwai gidajen da yawa ne amma ita lahira ita ce darul khuld mun gane kowane dan adam yana da gidaje da yawa kuma kowa yana da wannan gidan tunda ba ginawa kai ba gida na farko shine cikin mahaifiya kaga daga nan zai intikali zuwa gidan duniya shi ma idan aka zo ka zo dama an yi duniyar nan to sannan za a tashi daga nan kuma a koma barzakh shine rayuwar kabari to daga nan kuma sai a intikali zuwa darul khuld shine gidan dawwama mun fahimta shine gidan dawwama shi yasa idan an mutu ba wai an kare bane akwai tashin alkiyama da za a yi za a bayyana komai wani balaraban kauye ya ji suratu takafur alhakumu takafur ko hatta zurtumul maqabir sai ce wallahi ma li za'irin mazairu bi muqim abin da yake kenan kawai ji yayi wannan istinbadi ne saboda ya san me Allah ta'ala yake nufi mun gane yana da tasiri ka ce jin abin da Allah ta'ala yake faɗa yana da amfani kwarai da gaske kai da kanka zaka ce istinbadin hukunce-hukunce da hikimomi da yawa a cikin alqur'ani na sha faɗa wa mutane ma da yawa cewa kaga ko wannan tafsir din da ake da shi tarjuma din ta ma'anonin alqur'ani ka rika zama kana karantawa wannan na Sheikh Abubakar Mahmud zai taimaka ma yadda baka zamani zaka ce sanin me ake cewa amma kawai karantawa kake kawai baka san me ake cewa to sai zama bai da tasiri Allah cewa ya alhakumut takasur wato tara dukiya shi ya dauke muku hankali kuna ta tara dukiya kuna ta lissafawa kana ta tarawa. Allah Ubangiji ya ce hatta zurtumul maqtumul maqabir, har sai kun ziyarci makabarta. Nan ziyarta ba yana nufin ka daina lissafin ka je ka ziyarto makabarta ka dawo ka ci gaba da lissafi ba. Abinda Allah Ta'ala yake nufi shine har sai ka mutu an ji an binne ka. Da mutun ya mutu aka binne shi a makabarta ba ya dawoma ba a nan gurin, ziyara ya je. Shine wannan balaraban kauye da yake cewa wallahi duk wanda ko yazo ziyara ba mai zama bane. Ko? Kaga kenan in ka zo kabari ba anan zaka zauna ba. Za a tashi daga nan gurin kabarin za a koma shine darul khuld. Ida ce rayuwa ta har abada. Ida ce ranar alkiyama kenan. To amma dai ya tabbata man ma ta faqad qamat qiyamatu. To zalika jaza'u a'da'illahi an-nar lahum fiha. Wannan shine sakamakon makiya Allah Ta'ala, wato wuta. Lahum fiha, su a'da'ullah a cikin wuta din suna da darul khuld, suna da wani gida na dawama. Mun gane? Wato kenan akwai wanda za su dawama a cikin wuta. Mun gane wannan? To ita kanta azaba, dama akwai azaba ta duniya, sannan akwai azaba ta lahira. Haka nan ma akwai azaba ta cikin kabari. Fadin Allah Ubangiji, wala nuziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbari la'allahum yarji'un. Wannan malama, wannan aya duk da malamai sun yi sabani wajen tafsirin ta. Wai suna ganin al'azabul adna ita ce azabar kabari, amma a hakikanin gaskiya malamai suka ce ba azabar kabari take nufi ba, azaba ta duniya take nufi. Wala nuziqannahum min al'azabil adna ita ce azaba ta duniya. In Allah Ubangiji yana son ka da alkhairi, sai ta baka matsaloli, ki ta samun matsala a rayuwa. Komai ka taba ka ta samun matsala. To inda zaka zauna ka kalli rayuwarka gabaki daya, ka duba alakarka da Allah Ta'ala, zaka iya gano inda kurakuran suke. In ka gyara shikenan, sai Allah Ta'ala shi ma sai komai ya tafi daidai. Mun gane? Saboda wannan azaba ce ta duniya, duk da suna ta abinda suke tattaunawa shine min da take cikin aya, wala nuziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbar. Ko to wannan min din suna ganin ta bayani ce, kawai bayaniya ce, za mu dandana musu azaba ta kusa ita ce ta duniya. Ko kuma wadanda suka ce a min din nan tabi'iyya ce, za mu dandana musu wani sashi na azaba ta kusa ita ce ta lahira. Duna al'azabil akbar ita ce azaba ta lahira. To sannan kun san akwai ayoyi da yawa waɗanda suka zo suka sarraha cewa lalle tabbas kuma akwai azaba cikin kabari. Wannan ita ce aqida ta mutum ahlus sunna wal jamaa, cewa lalle akwai azaba cikin kabari, kamar yadda kuma akwai ni'ima a cikin kabari. Ayoyi da yawa sun bayyana cewa akwai azaba a cikin kabari. Mun gane? Haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da cewa akwai azaba a kabari. Har yana akwai addu'o'i ma da ya koyar da sahabbansa cewa su ta roƙon Allah Ubangiji ya raba su da azabar kabari. Haka wannan ya tabbata cewa wannan akwai waɗanda dai suke ganin babu wata azaba a cikin kabari. In ka bi su za ga duk tunani ne na hankali. Sai sa ko waɗanda suke za ga suna duk wanda za ga yana ta kokarin sai ya kore hadisi maki alayhi salatu wassalam, in ka za ka saurare sai ga kawai hankali yake amfani da shi. Kuma mun tattauna akan hankali ba da dadewa ba. Dalilin sa kawai ai wani ya mutu an tona ba a gana mara azabar ba. To wannan sai zama dalili? Ai idan mutun ya mutu ai ya shiga gaibu. Kuma ba wanda yake ganin gaibu ko sai Allah Ta'ala. Ko za ka zauna da a cikin majalisi kana kayi bacci kayi mafarki, wani sindime mun kato ya kama ka yana baka kashi, kana ta ihu, amma su suna ta hira su ba san ma cewa kana cikin halin da kake ciki. Sai dai in Allah ya sa ka tashi kake ba su labari, ce da kyarkasha, amma kaga ka kwance ba san abu ne, saboda kaga ka tafi wani abu da yake kanin mutuwa ne. Mun fahimci wannan? Amma na su shi sun tabbatar da cewa akwai azaba a kabari. To azabul khuld, darul khuld, a to gida na dawama kenan akwai wanda za su dawama a cikin wuta duk da jiya mun ce nasoshi sun nuna za a fitar da mutane da yawa daga cikin wuta har wata wutar ma za ta zama babu kowa a ciki to kuma akwai wanda za su dawama a cikin wuta wasu suna ganin cewa wuta ba za ta dawama ba dukkanta ma gabaki ɗaya za a fitar da kowa ma a ciki ya wasu suna ganin ai a to ya za a idan mutum ya zo ya shekara 40 ya yi kafirci na shekara 40 kuma ya ji a sashi a wuta ya dawama har abada su suna ganin kamar ai kamar babu adalci a nan ci a za ka ci babu adalci bayan an yi ta masa wa'azi an gaya masa ba in ka yi kaza za a yi kaza in ka yi kaza Allah ya gaya ma ka yi kunnin oshe gukai kuma Allah ya yi maka abin da ya ce dama zai ma ka ga ya babu wani mun fahimta to amma ayoyi kamar guda uku cikin alkurani sun tabbatar da cewa akwai waɗanda za su shiga wuta kuma ba za su fita ba har abada ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا har abada da kai idan mutun ya shiga wuta yayi rashin sa'a yayi laifin da Allah ta'ala zai bar shi a wuta har abada kaga ya shiga cikin masifa ta har abada Allah ubangiji ka shiyashe mu amin wa lahum fiha darul khuld jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun don ya zama sakamako na abin da suka kasance suna yi na musu da jayayya da ayoyinmu musu da jayayya da ayoyinmu wannan kun ga ya nuna sababin musun da suka yi shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya musu azaba mun gane to ashe kenan malamai suka ce ba laifi bane idan ka ce ba za ka yi saban Allah ba dan kar Allah ya saka a wuta mun gane in ka ce za ka yi aikin kirki dan Allah ya saka aljanna kawai ko a kai ba za ka yi wannan abun ba dan kana tsoron kar Allah ya saka a wuta in ka yi wannan ba laifi bane shi ma wannan saboda a koruwa ta aqida ta cewa wasu daga cikin sufaye suna ganin su za su ba Allah ne ba dan wani zai sa su aljanna ko kaza wani magana wuta ba su ba ruwansu da wani wuta ko aljanna su kawai suna bin Allah ne saboda shi ne Allah to wannan din kuma kuskure ne tun daga shi Allah ta'ala yana yin sakamako da abin da aka aikata aikinka da kai sai Allah ubangiji ya maka hukunci da wannan aiki din mun gane don haka in za ka ƙi yin wani abu don tsoron kar Allah ta'ala ya saka a wuta kuma ka faɗa wannan ba laifi bane ba kawo kowa laifi ba zo mu je a yi kaza kaza ka ce a ba zan je ba gaskiya saboda ina tsoron kar Allah ya sa ni a wuta shikenan wannan ba kawo kowa laifi ba amma in yace ni ina bin Allah ta'ala ne kawai ba ruwana da ko zai sa ni a wuta ko aljanna wannan ba ruwana duk ganin damar Allah ne yayi da yadda ya ga dama da ni za ka kamar yana nuna Allah yana da girma yana da ganin dama amma kuma duk ya sabawa nasoshi ne alqurani da abin da suke karantarwa وقال الذين كفروا كما ودان دسكا كافرتا زاسو ريكا تشيوا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس كنونا منا الذين ودانن بين اضلانا ودان دسو بين سكا باتر دا مو من الجن والانس daga aljanu da mutane amma kula duk an yi amfani da tasniya ne tasniya allazaini اسم الموصول ne amma kuma na musanna ko adallana su biyu haka ne min aljinni wal ins kuma aka kawo mutum aljani da mutum kuma su biyu to shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri a wannan tafsirin wannan ayar suka ce ana nufin shedani da kuma kabila dan gidan annabi adam alaihi salatu wasallam kaga kenan ya an samu tasniya din kenan shedan shine yake representing aljinnu don wa kana min aljinni ko fa fasaka an amri rabbihi shi dama shedani daga cikin aljannu yake kuma dan haka ma Allah ya bashi umarni yake shi kuma daga cikin mutane shine wannan kabila to Allah Ubangiji dama ya gaya mana haka al'amarin yake annabi a wato iblis shedan mun karanta a wurare da yawa Allah ya bamu labari an ce da su yi sujada an ce da shi yi sujada ga annabi Adam wastakbara wa kana min al-kafirin sai girman kai sai zama daga cikin kafirai to shi kuma kabila suka ce saboda shi shine ya shedan shi ya fara kafircewa Allah shi kuma kabila shine wanda ya fara sunnata kisan kai da gairi hak shine fara sunnata kisan kai ba tare da haƙƙi ba an ce su kawo qurbani ko bai ko in qarraba qurbanan fa taqabbal min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلن قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إذا كان لقى هنك لك كشيني توني بزل لقى هنونا دن كشيك بدني إنا سوران الله وبنجي دن تالك suka ce dayan biyu ko dai dama su a shari'a su a wancan lokacin ba yadda mutun ya kare kansa ba mun gane dan a yanzu idan mutun yace zai kashe ka kana da dama da zaka kare kanka kuma in ka kashe shi ka kashe banza mun fahimta saboda kana kare kanka ko kuma ya zamana ya kiyayi ya kare kansa ne saboda ya gujewa fitinar da tafi girma dan tana iya yiwa idan yace zai kare kansa to kuma a samu fitinar da tafi wannan din gware ya bari a kashe shi fitinar ta tsaya iyaka nan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa in fitina ta tashi to ka zama kai ne ka khairai ibnai adam ka khair ibnai adam ka zama kamar mafi alkhairin ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wasalam guda biyu shine wannan da yake la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasati yadi ilayka liaktula kuma abinda sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu yayi kenan da masu tawaye suka zo suka kewaye gidansa suka ce kashe shi za su yi kun ga sahabbai zuwa suka ce za su kare shi za a tada haƙi a kofar gidan khalifa duk aka shi wanda yace yazo zai tawaye amma sayyidina Usman yace a bar su kawai kar wanda yace musu komai duk wanda yazo yace shi yazo ne zai gadin sayyidina Usman yace baya bukata kawai kowa ya koma gida abinda Allah ta'ala zai yarda da yi har sayyidina Ali sai da yazo yace zai gadin sai yace da shi baya bukatar gadin amma duk da haka sai da ya aiko su Hassan da Hussein suka zo suna gadin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shi yasa waɗanda suka kashe sayyidina Usman ba ta kofa suka shiga ba ta bayan gida suka haura saboda a nan gaban gida kofar gida akwai su Hassan da Hussein da sauran sahabbai suna gadin kofar gidan an hana kowa ya shiga mun gane to da ko dai dalili ɗaya daga cikin biyu ko dai su an shar'anta musu idan mutum ya ce zai kashe ka ka kyale shi ya kashe ka ko kuma saboda gudun kar a samu fitina ita fitina ko da yaushe ba a son ta tashi idan kafin ta tashi ne kake da control akan fitina amma in ta tashi baka da control akan ta sai da Allah in gani Allah yake shi to shikenan fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin amma shi duka sai da zuciyarsa ta raya masa gaskiya kawai ya kashe shi kuma ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma ya zama a cikin waɗanda suka yi asara ya asara ya waye gari yana cikin asara wannan yana ya waye gari fa asbaha yana nufin fasara ba ana nufin wayar gari irin na gobe gari ya waye ba mun gane sai rura to shi iblis shi ya fara yi wa Allah ta'ala udwani tunda shi Allah ya fara cewa ayi kaza yace ba zai ba shi kuma kabila shine mutum na farko da ya taba yi wa dan adam dan uwansa udwani yasa makami ya kashe dan uwansa ba tare da haƙƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace dama duk wanda ya kisan kai to shikenan wancan kabilan sai an bashi kamasho sai an bashi kamasho saboda shine awwalan man sanna al-qatl shi ya fara sunnatawa mutane wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah kesa karka koyawa kowa rashin da duk iskancin ka to karka kuskura wani ya koya in wani ya koya to shikenan ka samu matsala lillahi ga zaka iya zuwa ka zo ka daina amma kuma ina cin ana ta maka alat Allah ya kiyaye sai dai Allah ya kiyaye so da yadda zaka yi kesa yara kun ga da yara idan yaro ya zo ko filin bal yaro ya je ko rosha ki tafi baran da na ce yaro ya tafi gurin garaya a gan shi ko rosha zai ko a ce ya je sinima ko rosha zai ko a ce ya je awala ko sahara duk inda ya je ɗan iskan ne za su kore shi amma yanzu wannan gidan balle zaka je ga yara under age sun je inda kana da naira 50 in ka bayar kawai za a bude maka shiga komai za a gani kuma da shi za a gani kurri yana ganin komai da shi zai to dole duk kuskure ne duk shine barin kashiran kwasa din da aka yi Allah ya kiyaye to duk dalilin da yasa din neman wannan bayanin domin in gaya mana cewa wasu daga cikin malaman tafsiri ne suke da wannan ra'ayi ina ga shi kansa ibnu kasir idan kun bi a hankali ya ce allazaini adallana ya ce iblis wa adam allazi qatala akhahu wa ibnu adam allazi qatala akahu kun ga shi ma yana da wannan wannan tunanin mun gane amma kamar zamak shari'a cikin al-kashaf shi dama bai ma dauke wannan ra'ayi kana fata cewa ai su shi dama shedani akwai shedani na mutane da kuma na aljanna mun gane akwai shedani na mutane da kuma me da na aljanna gashi nan muna karanta a cikin suratul nas allazi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati aljanna kenan wan nas da mutane kaga a cikin shedanu akwai shedanin mutane sana akwai shedanin aljanu kuma har idan mun gane da sauran ayoyin da suka tabbatar da haka cewa mutane din cikin su akwai shedanu akwai shedanin mutane sana kuma akwai shedanin aljanu mun gane to su shedanin mutane ai mutun ne dan uwanka zai zo ya abokance ka kuma ya rinjaye ka har ya je ya saka kana saba wa Allah ta'ala to amma shi kuma shedanin aljanifa zai je yana rudar aljanu ne ɗan uwansa ko ya abin yake malamai suka ce a'a shi shedanin aljanu ai dama shine ainihin shedan din tunda shi kansa dukkan su aljanu waye baban su ai shedan shine baban su shedanu to a cikin su akwai masu imani akwai kuma waɗanda ba su da imani to su din ma Allah ta'ala yana iya ba su dama su zo su zane mai wa mutum karin ita ce ayat da muka karanta jiya nuqayyizahu fa zayyanu lahum ko ma baina adihima wa khalfahu kuma wa man ya'shu an zikri rabbih an zikri rahman nuqayyiz lahu shaytanan fa kana lahu qarin idan mutum wato taurin kansa ya kai taurin kai to har sai shaydanin aljani ya samu dama a kansa ya zama shi yake masa jan gora mun fahimta Ibn al-Qayyim tayi wallahi akwai mutumin da idan yayi nisa wajen saban Allah har shaydan din ma tsoron sa yake Allah irin abin da zai yi shaydan ma ba zai ba Allah kiyaye haka ce kai nisan da shaydan ma sai dai tsaya zuma ma ido ka zama kai ne babban oga ai kaga akwai matsala to kuma da kadan kadan ake kaiwa nan gurin da kai da ake gudu to don haka wasu kuma suka ce abinda gaskiya wannan ayat take nunawa wato lafazin ta gaskiya amni gamamman lafazi ne amma ba za ka gane gamamman lafazi ba ne sai in ka shiga cikin ma'anarsa za ka gane lafazi za ka gane gamamman amni don haka ba ana nufin su biyu ba ana nufin shedan kadai da kuma shi kabila ba don wanda duk zai kafirce ai baya ji a ransa cewa yana koyi da shedan ne ko yana ji wanda zai dauki wuka ya kashe wani ai baya ji a ransa cewa yana koyi da kabilin ko saboda haka kaga shi ma a karan kansa shedani ne ke to da haka wannan aljin da al'in sai zama jinsi ne wannan ce wannan alce aljinsiya kamar da yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci jinsin aljani ba da jinsin mutum sai dan su bauta to irin wannan jinsin ne a nan gurin jinsin aljanu na cikin shedanu na cikin aljanu da jinsin shedanu na cikin mutane su ne Allah ubangiji yake magana a nan gurin ba wai ana nufin iyaka kabila da shi da shedan ba abin da yake da muhimmanci ku gane kaida ce ta tafsiri kaida ce ta tafsiri inda aka zo da lafazi am to baka sarrafa wannan am din kamar yadda shi khas sai in kana da dalili abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ubangiji ya gafarta mana kenan zamu tashi mu karasa wannan ayar idan mun zo gobe malai muna da
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل هجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خير